Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 12 ga watan Fabrairu, sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku a duk inda kuke. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Na kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5, wato Sunday.5 a zangon FM. Da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau sauran kwanaki tara a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar Niger. A daidai wannan lokaci da 'yan takara ke ta bayyana wa 'yan Niger tsare-tsarensu da manufofinsu, su ma 'yan ƙasar na ta bayyana wa 'yan takarar abubuwan da suke so a yi musu, waɗanda suka fi muhimmanci a gare su.
Yau za mu tattauna kai tsaye da jam'iyyar MNRD Hankuri, wadda tsohon shugaban ƙasar Niger Muhammad Usman yake matakarin neman shugabancin ƙasa, kuma wanda a madadin wato za mu tattauna da shi a madadin Muhammad Usman shine sarkin yakin shi Alhaji Dudu Rahama. Har wa yau kuma gidajen rediyon da muke hulɗa da su a Dogon Dutse, wato Dalol FM muryar Arewa da Niya FM a Kwanne da kuma Amfani FM a Zandayar, za su taimaka mana da mutanen da za su yi ma Alhaji Dudu Rahama tambayoyi kafin su ba ma jam'iyyar MNRD Hankuri ƙuri'unsu. Ku kasance da yau da gobe shirin matasa, ku ji tattaunawar mu da Alhaji Dudu Rahama, sarkin yakin Muhammad Usman, ɗan takarar shugaban ƙasa inuwar jam'iyyar MNRD Hankuri.
Kafin Alhaji Dudu Rahama ya taho da bayanin manufofi da tsare-tsaren jam'iyyar MNRD Hakuri, ga wata waƙar matasan kai ɗan gaskiya na ƙasar Niger.
Ka'idan gaskiya.
Ka'idan gaskiya. Ibana ga zaki ni jagala bo amana wa amma hun kuna waro chada haro bi chada telefon chada huran chada farino chada bawa chada sukal chada safarai chada ya ku chada ba ir jirgo su ba chada wa hakoi da amana wasal kai amana wa waston ton nore ga wasal kai bi nai sara wasta bor kul mahare wallahi daran wa kal kai mawa daran hang kal kai maham daran haru kal kai maharu daran binya kal kai binya daran kungu kal kai kungu daran duk kal kai madu daran zada kal kai masala la bo mazada kurtaji ma zada yani ga labu mai da ai man ban ni hanga feri war labu ra mai kubera mu gor kubera mu je kubera mu kan kubera mu tun kubera mu hin kubera mu wa kubera mu tun kubera mu jo kubera mu gor kubera mu kai kubera dal kai jinda
yi kamata be kamata be kamata ba ai hawa dan kuchini sai hai ko han kan gode ir ba fa na bo cha da wa tun tan kai gana ga be abu na mun ga ne su ke gai asin ga te be kamata be kamata be kamata ba ai hawa dan kuchini sai hai ko han kan gode ir ba fa na bo cha da wa tun tan kai gana ga te abu na mun ga ne su ke gai asin ga te
karma ba sun din inang diya ik ba to wai ga bi ko cha da hu ko cha da su ba cha da cha da su sai ne cha da min ka koi ka sabbe an ga ga su ba ga cha da ai no diya da kol ko to ai ne su ba ga cha da kal kai no ga ti boni ma he kar moy ma kam bu kulo mo sino kan ga salai kan kai no ko du asin ga ti amma ga cha da kal ka wa ne ga sa su ku to ka ba da kuka su ne za be su ne za hi su ne wahala su ne masala su ne a ta kwanta ta ma ko yi wan su na wi ya kullum su na ga kuka hududu le Code chez l'Assemblée, code session tweaké, code pont politique, vos capacités renforcées, code ping-pong, j'ai dit, les ping-pong des ministères de conseillers, à rien à faire, et stopper de légiférer, dans des lignes à aînés. Zen, Yama,
Bay Kamata, 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 Bay
To yanzu Jamila naga kina ta miki fassara a ki koyi zabarmanci
kina ji rapin suke da zabarmanci fa
ki koyi zabarmanci yawa to yanzu ga manhohin jam'iyyar MNRD Hankuri daga bakin Alhaji Dudu Rahama sarkin yakin Muhammad Usman dan takarar shugaban kasar jam'iyyar
wato zamu kokari mu hada kan yan kasa wanda a turancin bature ke cewa international za mu yi kokarin dukkan kan ƴan ƙasa ya haɗu, saboda idan ba haɗin kan ƙasa babu ƙasa gaba ɗaya ta. Na biyu, za mu girka kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Daga nan ne ake samun ci gaban ƙasa, idan an samu kwanciyar hankali cikakke a cikin ƙasa. Kuma za mu girkar da shari'a ta gaskiya, wadda kowanne talakan ƙasa da mai iko da mara iko da mai kuɗi da talaka zai kasance ɗaya ne a ƙarƙashin doka, za a masa shari'a ta gaskiya. Saboda ita shari'a idan ta zauna, a nan ake samun ci gaban demokuraɗiyya, kuma za a samu haɓɓakar tattalin arziki. Za mu yaƙi cin hanci da rashawa, saboda shi ne babban bala'i wanda yake addabar ƙasashenmu na Afirka. Kuma za mu girkar da hukumomi masu ƙarfi a cikin ƙasa, saboda kiyaye dukkan abin da ya kasance na cigaban ƙasar nan, kuma na cigaban hukumomi. Idan hukumomi suna da ƙarfi, to za a samu cikakken tafiya a cikin halin demokuraɗiyya. Za mu kiyaye haƙƙin ɗan Adam, inda ta hanyar shari'an nan ce wadda muka ce, ta hanyar nan za a kiyaye haƙƙin ɗan Adam. Ba haka nan, za mu haɓɓakar da tarbiyya a cikin ƙasa na yaran makaranta, ilimi ya haɓɓaka a cikin ƙasa. Saboda idan babu ilimi, babu cigaban ƙasa. Don haka nan, za mu ƙarfafar da wannan abin da su kulkuce a wannan mulkin da muke ciki a yau. Ba haka nan, za mu ƙirƙiro ayyuka wanda za mu yi gwargwadon abin da muka iya, don kowa ya samu aikin yi a cikin ƙasa, ba kamar yadda muke ake mana yanzu surutun cewa ba an ƙirƙiro aikin da ba mu gani ba, yara ƙanƙana da 'yan makaranta da kowa, da ma wanda bai yi makaranta ba yana kuka a cikin ƙasar nan. To za mu ƙirƙiro aikin da kowane talaka zai ji daɗin rayuwa a cikin ƙasarsa, ya samu abin yi gwargwadon abin da muka iya a wannan lokaci. Kuma za mu yi ƙoƙarin mu wanzar da ruwa tsaftatacce wanda talaka zai sha a cikin ƙasa, zai samu ruwan sha tsaftatacce, ta yadda kowace gunduma, kowace karkara, inda ya kamata a yi famfo, a yi famfo, inda ya kamata a gina rijiyar kankare, a musu rijiyar kankare, ta yadda kowa zai samu tsaftataccen ruwan sha. Amma gurinmu shi ne mu ga kowanne yana, kowane mutum yana kunna famfo a cikin karkararsa ko a cikin ƙauyensa ko a maraya, inda zai samu ruwan sha isasshe tsaftatacce. Ba haka nan, akwai makamashi wanda ake kira energy. Shi ne makamashin ƙarƙashin ƙasa, ko na doron ƙasa, ko na cikin yanayi cewa rana, ko iska, ko ruwa. Ba kenan, duka waɗannan kuma ko ku noman rani, ko noman kansa, kuma mutane ta yanda za a samu wato iri mai kyau, za a samu taki mai kyau, ta yanda abinci zai ishi kowa a cikin ƙasa. Ba kenan, za mu maido martabar matasa, mu yi gwalgwadon sama musu aikin yi, ta inda za su samu, kowa ya samu karatu mai amfani wanda zai yi. Abin da yasa ilimi ne ya rike wa matasa, sai ga ba wata mafita illa zai shiga cikin irin wannan bala'i, cikin irin wannan shashanci don neman abincinsu. Amma yayin da matashi ya samu inda zai je ya laɓe, ya samu ilimi kyakkyawa, ya samu abin da zai tura baki, to alhamdulillahi ya samu aikin yi kenan, ba zai je shiga cikin kashe-kashen ƴan uwansa ba, ba zai shiga cikin tashin hankali ba. Don kenan, shi yasa a cikin maganar na ce mu samu wato hukumomi masu ƙarfi, masu adalci. Mulki za mu kwatanta na adalci, mulki za mu kwatanta na gaskiya da yardar Allah, inda kowane talaka zai ji daɗin rayuwa, ba za a samu irin wannan rigingimu a cikin ƙasar nan ba, da yardar Allah. A lokacin da muka yi mulki ƙarƙashin shugaba Tanjama Muhammadu, mu dukkanmu cewa a lokacin nan muna cikin jam'iyyar CDS Rahama, shugaba Muhammadu Usman shi ne shugaban majalisa a lokacin nan, wanda yanzu shi ne ɗan takarar jam'iyyar MNRD Hankuri. Ai, a lokacin nan kin ga babu irin wannan tashin hankali. Na farko, idan hukumomi sun kasance masu yawan magana ne da tsangwama na neman fitina ta shigo, saboda su rayu a cikin mulkinsu, kin gani dole za a samu irin wannan fitina ta shigo cikin ƙasa. Ko ba haka, idan ya kasance magana ne ba cikawa magabata suke yi, za a samu wannan matsala a cikin ƙasa. To wacce ce magana ba cikawa? Kin ga alƙawari wanda wannan mulki ya ɗauka cewa zai samu matasa 2,250 aiki, abin da ba a yi ba, wannan zance kin ga ba gaskiya ba ne, talaka ba su samu aikin yi ba. Kuma ji baki gani yadda makaranta su kulkuce yara, ba sa zuwa makaranta, matasa an bar su barkatai. A lokacinmu mukan tsare matasa, mukan tsare jama'ar wannan wanda take kwararowa cikin maraya neman abinci, muke tare su a can, mun sama musu abin yi a can karkara, zauna su yi aikin yi. Kuma a lokacin nan makaranta tana tafiya daidai gwargwadon yadda ya kamata mu tsare. Amma yanzu ba a makaranta, kullum yajin aiki. Yaro ya rasa ma miye amfanin karatun da yake yi, matasa sun rasa miye amfanin karatun, ma har ya fita da kansu. Kamar yadda siyasa a wannan lokaci aka ɗauke ta cewa 'yan siyasa makaranta ne, saboda ba komai ba, wannan mulki shi ya kai mu ga irin wannan halaye. To kin gani, irin waɗannan su ne manufofinmu mu a tsarinmu na MNRD Hankuri, yadda muke ma kamfen kenan. Shugaba Muhammadu Usman shi ne dan takarar jam'iyyar MNRD hankuri.
To, masu saurare, kamar da muka shaida muku yanzu haka dai muna tare da Alhaji Dudu Rahama, sarkin yakin shugaba Muhammad Usman, dan takarar jam'iyyar MNRD Hankuri, da kuma abokan hulɗanmu gidajen rediyo a Dogon Duci, Dalol FM Muryar Arewa, da Niya FM a Kwanne, da kuma Amfani FM a Zandar, waɗanda za mu tattauna da su kai tsaye. Salamu alaikum.
Amin alaikum, salamu
alaikum. Alhaji Dudu, kana jin mu?
Ina ji.
Yawa, Dogon Duci muna tare ko?
Muna tare.
To, Zandar.
Muna tare.
Da kuma birnin Kwanni.
Muna tare.
Yawa, Jamila, kafin mu fara tattauna kai tsaye, akwai wasu masu saurare daga Najeriya waɗanda suka aiko ra'ayoyinsu, kuma ina ga ya kamata mu karanta ma al'umman Niger su ji. Ra'ayin horko ya hito ne daga wajen Umme Garba na Kwalo a Jaura, wadda ta ce jin takaitaccen tarihin ɗan takara ko rawar da ya taka a baya shine ma'aunin da al'umman Niger ya dace su yi amfani da shi wajen zaben shugaban ƙasa. Sai kuma Shu'aibu Idris Kohar Hwada Bulangu a jihar Jigawa da ya rubuto yana cewa al'umma jamhuriyar Niger zabe wana karatowa. Sai dai muna dada jan hankulan ku game da irin shugabannin da ya kamata ku zaba. Kamata yayi ku zabi shugabannin da talakawa ne a gaban su, masu son ci gaban ƙasa waɗanda za su cire muku kitse daga wuta. A ƙarshe muna fatan Allah ya sa wannan zabe da za a yi a ƙasar a kammala shi cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an samu wani tashin hankali ba, amin. Sai ra'ayin Isihun Dila Faki wanda ya rubuto kamar haka. To, al'umman Niger, ku yi amfani da ɗan takara mai tarihi na gari wajen kaɗa musu ƙuri'unku a matsayin wanda zai shugabance ku. Jamila, kin ji ko?
Naji gaskiya.
Saƙonni ne masu mahimmanci saboda haka muka karanta su na al'umman Niger su ji da fatan sun ji da kunnuwan basira. Yawa, Alhaji Dudu, yanzu haka me za ka iya gaya mana game da yanayin yaƙin neman zaɓe? Komi yana tahiya yadda kuke so ko kuma akwai wasu abubuwa da har yanzu dai suna tahiya ba daidai ba?
Gaskiya ne, na gode. Wato, a yanayin yaƙin zaɓe, a yanda doka ta nuna komai yana tafiya gwargwadon yanda kowa ke irin nashi tsarin yakin neman zaɓe, neman shugabancin ƙasa. Wato, sai dai jam'iyya mai iko tana amfani da dukkan abin da ya dace na wato kayan gwamnati, tana amfani da shi, tana yawo da shi, kuma ana sa rigar sarki ana yawo a cikin ƙasa irin farfaganda da shi shugaban ƙasa yake yi a yau. Ana firgitar da bayan Allah waɗanda suna cikin farfaganda lokacin neman yakin zaɓe ne. Ana kama magoya bayan mu, ana liƙewa a cikin wannan yanayin zaɓe. Ana jefawa dukkan wanda baya goyon bayan wannan shugaba, ana jefa mana barkonon tsohuwa. Misali, jam'iyyar Lumana wadda aka babbaka mata barkonon tsohuwa a cikin yakin neman zaɓenta a gaban hedkwatar jam'iyyarta. Wato, ga dai abubuwa da yawa na kuskure a cikin tahiya. Kuma an fi kallar shugaban ƙasa a cikin talbijin ɗin ƙasa a cikin tahiyar da ake yi. Wato, an nuna bambanci tsakanin 'yan takara wanda suke kai suna kawowa. Ana hana mu je gidajen, wato gidajen da gwamnati aka yi su da kuɗaɗen talakawa. Misali, hilayen kokowa, misali hilayen ƙwallo, misali hilayen abubuwa da yawa. Yanzu a tawo shekarun jiya, magoya bayan mu abinda suka kawo mana labari lokacin da muka je yaɗa labarin, yaɗa yin campaign, sun ce sun tambayi duka waɗannan wurare an hana su. To, kin gani, mu a wurinmu akwai kurakurai, kuma akwai zaluntarmu da ake yi ta fannin demokuraɗiyya. Ga kama 'yan siyasa a cikin wannan yanayi na farfagandin neman zaɓe, ba don komai ba, saboda kuɗi da zumuɗin zama akan mulki kan a fita. Shi ko lokaci ne na zaɓe yanzu, wanda tilasta ya zamanto za a bar mutane da tamkar yadda doka ta nuna, yanda su suke farfagandinsu a ba kowanne dama aje a yi zaɓe. Yanzu ba ki gani aje a yi farfagandi. Yanzu ba ki gani a Maraɗi, wanda aka kama ɗan kishin ƙasar nan wanda yake goyon bayan Ibrahim Yakuba Atiya, aka kama shi aka liƙe shekaran jiya nan a cikin wannan yanayin zaɓen, ba ta tsaye ba mai tabayi. Dan kuma da ra'ayinka bamban da tunaninsu ko wani abu wanda yake tsulbina musu, wanda yake ɓata musu tahiyar farfagandinsu, to ba za su iya daurewa ba da cewa mulki ne ake irin na demokuraɗiyya, su ma su samu fage wanda za su zo su maida wani martani. A'a, sai dai a je a kama ka, a liƙe ka, shi kenan, kamar ma ba lokacin farfagandin ba ne. to kin ga irin wannan abubuwa shine zalunci a cikin tafiyar mulki wanda ba daidai ba amma akan ma muna farfagandi ne to ina yi wannan mutane idan suka ci zabe shine matsalar wannan sune manya-manya matsalolin da muke gani idan ka faɗi ra'ayinka to idan bai dace da wannan gwamnatin abin da take so ta ji a cikin tsakar kunnan ta ba shikenan sai ta firgita ta zo ta sa a kama aliya lige ka yanzu da har mawaƙin na Hafsu Garba saboda ra'ayinta na siyasa an ji an lige ta
mawaƙiya ba
wanda bamu taba gani a Niger ba kuma irin wannan mutum bamu taba gani shi ba
to Jamila na da tambaya yauwa
kwai da gaske kamar yanzu abin da kai bayani akai kwanakin baya na zo Niger naji kuma bayanin matasa da dama yanda suke ta kuka game da yadda ake amfani da radio da television da su kansu yan jarida suna ganin cewa ba a ba su haƙƙinsu ba a ba su damar su bayyana ra'ayinsu yanzu da zabe ya ta
su bayyana gaskiya dai saboda dan jarida bai da ra'ayi su bayyana gaskiya
su mutanen su bayyana su samu a ji kukansu to ta yaya kake ganin cewa za ku iya amfani da kafafen sada zumunci da ma irin sababbin abubuwa kamar su telefon wayar hannu domin ku yada manufofin ku ba tare da sai kun bi hanyar su radio da television ba
eh to ai wannan dama a wannan yanayi da muke ciki inda mulki inda ilimi na zamani ya riga ya haɓaka hanyoyi da yawa amma na hanyoyin sadarwa na WhatsApp ko na Facebook ko na internet mukan tura sakonni daga ko ina yayin da wani abu ya wakana ko wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu sadar mu isar da shi wato a wannan wuri gwamnati bata har yanzu ta yi kokarin ta rike wannan hanyoyi da kuma ta gani babu damar hanyoyin wannan ariya tunda ana iya cewa hanyar da gwamnati ta rike a fito ta wani hanya tunda zance ne ake na ilimin zamani to kenan mu a wurin mu wannan wanda akai ake a yanzu alhamdulillah a yanzu na wani abu ya faru ko in wani abu mai muhimmanci ya samu zamu aika ta hanyoyi wannan na sadarwa na zamani wannan ba wani matsala insha Allah
yawa to bari mu ba jama'a dama su yi tambaya bari mu fara da Zandar assalamu alaikum Malam Larwani kana jin mu
muna jin ku assalamu alaikum
yawa to a ba mu mutum guda ya yi tambaya ko
to ga mutum guda yana yin tambaya
to yawa to muna ji yawa
assalamu alaikum
wa alaikum salam
ina da tambaya daya biyu har uku
to muna jin ka
bisa tafiyar Niger bisa tambayoyin da zan yi a matsayina na ICM Minister wanda na samu tamba bisa ra'ayin soja wanda mulki yankuri da za ta ɗauka shi ne da take neman takara a bisa ra'ayin mu masu iya da mu da muke jin ka aikin ƙasa aikin tsaro to shi ne muke nema menene matsayinsu a nan in Allah ya sa sun samu mulki bisa mulki in sun ɗauka baya ta wuce baya mun yi kuka har yanzu muna cikin kuka an bar mu da marayu da mata da yara to yanzu shi ne muke tambaya bisa wannan mulki da wayanda suke so su ɗauka menene matsayin ɗan Niger a bisa defense na ƙasa da sauran abubuwan da sojinan Niger suke tafiya da irin gudunmuwar da za a kawo musu da irin kasoɗin da za a kawo musu da irin kula da tahiyarsu da kuma barin iyalansu da Allah ya sa yanzu an kashe rabi bisa tahiyar yakin ƙasa wannan cinikin sodi ne tunda cinikin mutuwa cinikin rai ne shi ne nake tambaya ta biyu noma da kiwo abin da muke tunani mu dai nan gariyar Zandar har yanzu ba mu gama abin da yake tafiya noma da kiwo in wani su sani wani ba su sani ba saboda al'amarin a yanzu haka akwai ruwan da aka sace ɗan Niger bai san shan shi ba bai san menene matsayin shi ba sannan abin da ya kama na ƙoraji wannan talaka bai san abin da ya tsaye a nan ba inda ba a gwada mishi ba na uku tafiyar ƙasa wanda muke fama ubangiji Allah ya sa su samu wayannan ƙasashe wanda suka fito gaba ɗaya mutum bai iya tashi ya nemi cewar ya san kowace gunduma jaha-jaha sai idan yakin zaɓe ya tashi yana so ya zama to shugaban ƙasa ko ya zama ɗan majalisa ko ya zama to a'a zai zo ya hudo kuɗi ya gari talakawa san talakawan nan har yanzu mu a Niger inda ana kama ana ɗaurewa har yanzu akwai sauran politiki yadda muka gani a Amerika a nan kuna yi yadda Obama yake zuwa garin rita neman zaɓe ba mu gani an kama wani ba ko a yi wani shine muke so har yanzu mu kai koyi da abin da kuke yi ba kaji tambaye da nake yi anan
to Alhaji Rudi kaji tambayoyin shi ko
eh ai ba tambaya bane ni a wurin bayani ne
to
wato na za tambaya ta zai idan mun samu mulki to me zamu yi mu
eh yayi tambaya ayati aka matsayin sojoji eh matsayin sojoji me za ku yi matsayin noma da kiwo da ruwa me za ku yi na ukun ne da ya kwatanta da abin da ake a nan America kuma idan zan iya ƙara bayani kullun sai an ambaci uwar Obama da uban shi a dirka musu ashar amma
ba aka muku
ba abin da ke faruwa indai demokradiya ake irin ta America to tsakani da Allah babu kama kama a ciki
gaskiya
eh yawa ya Alhaji Dudu muna jin ka
wato shi dama ba zai yi ba a dan Afirka shugabannin Afirka su yi mulki irin na demokradiyyar America ko Turai su abin da suka gada shine idan mutum ya zo mulki ba bakin rai ya zauna baya sauka wato ya zo mulkin gargajiya ya zo mulkin ni kadai da ni da ƴaƴana da ƴan uwana da abokaina su kadai ne talaka in ya zo ya je kansa galibi mulkin Afirka haka ake cikin rayuwa duk wanda ya dare akan mulki mukan ganin wannan amma muna fatan mu idan mun dare akan mulkin mu haramta wannan din saboda ai mun hau mulki an gani shekara uku aka tabbata mu a mulki muka sake shirye zabe muna mai kan mulkin muka yi zaben da muka yi zabe mu kare aka kada mu a wannan zabe kuma muka yadda mun fadi saboda mu mun yadda demokradiya gaskiya ne don haka kenan wannan abin da mu muke so haka muke so mu wanzar demokradiyar mu a cikin kasar nan shi yasa zaka yi binciken dukkan sama da fadi da aka yi da dukkan jama'a ba za ka same mu ba a cikin mu magoya bayan shugaba Muhammad Usman ba za ka samu haka a cikin mu ba da kenan mu mun yadda demokradiya a cikin uwar jam'iyyar mu abinda aka sani a cikin kasar nan ita ce demokradiya wanda muke a kowane lokaci mun yi wa Allah godiya jama'a su ganye alfahari da mu ɗan ƙasa sun san da haka zance na wannan bawan Allah wanda ya zancen cewa security ai ba zai yiwu ba a cikin ƙasa ana zaune ba za a ba sojinan ƙasa ba da jami'an tsaro na ƙasa da waɗanda suke tsare lafiyar mu dukkan wani mai sa rigar sarki ba za a ba shi ba damar ya tsare lafiyar mu tamkar yadda doka ta faɗa ai dama kayan aiki in police ne zaka ba shi kayan aikin sa na police yanda ta dace kuma zaka kiyaye shi akan abin tafiyar aikin sa kuma zaka ba shi damar yayi aiki gwargwadon yanda doka ta ba shi damar yayi wannan aikin idan soja ne zaka ba shi kayan yaki kayan aiki wanda zai tsare kasa gaba ɗayan ta da lafiyar ta wannan ya zama dole idan zuwan ne zaka ba shi damar aikin shi yanda za a shigo da kaya ya bincike ga in ba shigo da wani lalanka da wani mugun kaya mu na kaya wanda zai arjo wanda zai turo a kasar mu ba wanda ai ya zama dole wannan zamu yi shi tilas idan ba mu yi wannan ba to ba ma kaunan kasar nan bai ma kamata mu je mu yi siyasa ba
ya
kamata mu kuma gida mu je mu
ba Alhaji Dudu ban tarin numfashin ka ba amma kamar yahi ba da ƙarfi akan hakkokin kamar tsohon sojoji da kuma marayu da matan da wato waɗanda aka karkashe musu maza da iyayensu aka bari kamar haƙu game da haƙƙokinsu me za ku yi
dole ne a ba su haƙƙinsu baka aika mutum a hidin daga wanda babu tabbas din zai dawo da rai cikin iyalinsa wanda in zai tafi dagan iyalin suna kuka kuma suna masa addu'a Allah mai zo shi lafiya ai dole in ya rasa ransa za a fidda mishi haƙƙi na ƙasa in ma doka ta ayyana in ma doka ba ta ayyana ba to a lokacin mu an babu wannan dokar a lokacin mu za mu sa wannan doka in akwai ko wannan dokar za mu karfafa da ita da yadda Allah duk sojin da ya tafi rasa ransa ya dawo to za a ba shi za a ba iyalin sa haƙin da ya dace su za su yi rayuwa a iyalin sa rayu cikin jin cikin cewa za a yadda musu alhini da kuma za a yadda musu wage wannan alhini da kuma cewa wanda suke da ita kin gani wannan ya zama wajibi hajiya ba wani ba wannan ba ma abin da za a zo a gaya mana bane idan wannan gwamnatin ba ta yi to wannan dankanta amma mu kam idan muka zo mulki jama'a ta zabe mu muna tabbatar da siyasa ba ƙarya bane Halima siyasa gaskiya ne siyasa yake mutanen kirki ne masu mutunci da yauci kana kunyar gobe a wayi gari a ganka a fili a rika tawani ka zubga ƙarya ka gani ba mutuncinka bane mu a wurin mu siyasa aiki ne na mutunci aiki ne na tarihi wanda za a gawa a duniya shi yasa har yanzu za ka neme mu a kan wata magana ta ƙarya ko wani aiki wanda ba daidai ba za ka same mu a wannan ba mu magoya bayan shugaba Muhammad Usman da shi shugaba Muhammad Usman kansa ga mu da kiyaye dokoki da yadda Allah
eh yawa dogon dutse da kwanni muna nan tai amma akwai sauran tambayar tsohon soji da yayi game da noma da kiwo yace Adamaga a Zandar idan wasu na gani wasu ba sa gani kamar noma da kiwo da ma matsalar ruwa me za ku yi akai idan Allah ya ba ku mulki
lalle matsalar ruwan da magaran mu muna zargin wannan gwamnatin saboda a lokacin da muka yi mulki wannan mulkin dai da muka yi tare da canji an kawo ruwa a cikin jihar da magaran amma da karewar wannan mulki sai ruwa tsaya kuma washe gari da za su da kamfe ya bude sai suka zo suka bude ruwa a wurin mu sun suka rike ruwa kuma sun suka bude ruwa dan ba kuma saboda ra'ayin su na siyasa mu a wurin mu haka muke gani matsalar ruwa da magaran amma zance matsalar noma da kiwo jahar da magaran jaha ce ta noma da kiwo kuma da yardan Allah ba jahar da magaran kadai ba saboda idan muka yi magana za a ce dan shugaba Muhammadu Usman ya fito daga jahar da magaran ne amma mukan wa kasa gaba daya ki ne ba jahar da magaran ba kuma zamu haɓakar da noma da kiwo a duk cikin kasar Niger saboda ba mu da wani arziki sai noman nan da kiwo a cikin kasar nan idan muka bar wannan bangaren to ai mun yi babban banna babbar illa da gwamnatin da mu muke mulki kuma da talakawan da suke mana biyayya
yawa to kwani Malam Haruna kana jin mu
muna jin
yawa to a ba mu mutum guda yayi tambaya inda mace kuma a ba mu ta yi tambaya
aha namiji dai
to a kawo
to wani sanadi an kai ma matasa musamman ma masu zaman banza da ƴan makaranta da marasa aikin
To Alhaji Dudu ka ji tambayar shi daga kwanni ko wai wani tanadi aka yi wa matasa musamman ƴan makaranta waɗanda ba su da aikin yi masu zaman banza
Mun ce za mu kirkira aiki a cikin ƙasar nan Gwalgwadon mu ba za mu zo mu ce za mu kirkira aiki dubu kaza ba za mu kirkira aiki gwalgwadon abinda muka iya yi wa ƙasar nan dan ƙasar ne ji daɗin rayuwa da matashi ma har da uba da uwar matashi ba dan komai ba saboda kasar nan mu duka ne idan muka bar mutane a cikin wahala ba za ka iya jin daɗin mulkin ba amma idan aka ji daɗin mulkin ka ka bude wa kowa hanyar cin abinci ai sai sa muka ce za mu yaƙi cin hanci da rashawa kuma da mummunan shari'a da aka girka a cikin kasar nan muka ce za mu yaƙi cin hanci da rashawa da yardar Allah kuma da katsalandan da masu mulki suke wa yan wannan alƙalan shari'a cikin shari'a da suke yi dan kenan idan muka yaƙi wannan za mu huddo aiki na gari wanda kowa zai samu rayuwa a ciki ai matasa ba ba su da aiki bane ba iya samu su aiki bane gwamnatin ne ta yi aske kashi ta yi watsi wato ta ma matasan sakainar kamo sakainar kashi wato haka ta musu an ba shi ba babu aiki bane a kasar nan di ba a kasar nan Allah ya sa mun samu mun kubu goma fetur a kasar nan akwai rinan akwai a kasar nan ilin noma gashi da kiwo amma yanayin da za mu hudu lokaci in yi mutane za su gane cewa lallai mun yi niyya mu sa matasan nan aiki kuma za mu tasa wa matasan nan aiki wanda suke zaman banza kuma suke gararan ba akan titi waɗanda suke zuwa wani ma su shiga cikin yaƙe-yaƙen banza ana ba su kuɗi suna shiga cikin wannan mummunan aiki za mu hana wannan da yardan Allah za mu ba matashin Niger gwargwadon abin da muka iya kowa a inda ya kware za mu gwada mishi abin da zai je ya samu abin da ya ci kuma za mu hudu wannan aikin a wannan lokaci.
To Dalol FM murya Arewa Dogon Dutse a ba mu mutum guda ya tambaya. Wa alaikum salam. In ba are ne ka tada murya. To ba are tada muryar ka ba hillata ke ma magana.
Muna tare da Shehu Rabi'u mai Nigeria matasa alƙali Dogon Dutse.
To Shehu Rabi'u muna jiran tambayar ka.
Alhamdulillah. Ina da tambaya guda ta farko.
Ba lokaci sai dai kai a takaita lokaci na daga mana hannu ita tambaya ko gudar ka samu to ta isa
ina tambayar shi shawara mun wannan lokacin wancan gwamnati ta tanja da ya shiga an ga tafi tare da su lokacin ta zarce nan waɗanda da ta zarce da waɗanda suka yi da su suwa nan kuma yanzu waɗanda daga waɗanda abubuwa da shiga baki
ba ana suke suwa na suka lasuna amayya da su Malam
Shehu Rabi'u tambaya shi wada mana abin da ya kamata mu yi da su ko abin da za mu yi shi yanzu wanda abin da bisa ga halin maganar da shi kai mai kyau
to Alhaji Dudu ka ji waɗannan tambayoyi ko da yake ni dai ban gane ba saboda mun ci ayi tambayoyi masu ma'ana waɗanda daga waɗannan amsoshi zan ba wannan jami'a ƙuri'a ta ko kuma ba zan bata ba amma wataƙila Alhaji Dudu za ka amsa ko
ya tambaya ne da arauci
aha to
yawa bari in baki amsa da balbalci wato tazarce ni dai ban yi tazarce ba kuma Muhammadu Usman bai yi tazarce ba kuma jam'iyyar mu a yayin nan sai dai drama ce ba mu yi ba tazarce zuwa kenan ba zan ba shi amsar tazarce din ba dan ban yi shi ba wannan ɗaya kenan na biyu abubuwa waɗanda wannan mulkin ne ina tsammani yake son ya suka kuma yake tsoron ya suka ga wannan mulki ɗin abin da ke so in gaya mishi abin da wannan mulkin yake yi mu ba za mu iya yin wannan ba
menene yake yi
lokaci Alhaji Dudu lokaci na daga mana hannu ayi hakuri waɗanda ba su yi tambayoyi ba muna tuba lokaci